أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين، وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanwa barkamu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da darasinmu na tarihin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zaman mu na 21, kuma a zaman mu na 20 mun ji tarihin wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar sirna Abu Ubaida ibn al-Jarrah da kuma su sirna Talha da sirna Zubair da dai sauran sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda su ne sahun farko. To a cikin wannan sahun farko din za mu ci gaba da dauka har zuwa abin da ya sauka. Sahabi na gaba wanda za mu bada tarihin shi a wannan zaman shine sirna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, wanda ake mishi kirari da Al-Usudur Rabid, wato zaki mai ƙarfi. Wannan sahabi mai daraja yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun, wato sahabban da suka fara musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dai ainihin sunan shi Sa'd, sunan mahaifinsa Abu Waqqas, wanda ainihin sunan shi Malik. Wato shi Abu Waqqas din inkiya ce, amma ainihin sunan shi Malik bin Uhayb bin Abd Manaf. Wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato Sa'd ibn Abi Waqqas, ya kasance a wajen nasaba shi dangin mahaifiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da kawunsa, saboda a yadda nasaba take, shi Sa'd ibn Abi Waqqas ya zama kamar kani ne ga mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar da kakan shi da kakanta suke wa da kani, kuma ne mishi lakabi da al-amir, wato sarki, saboda sarki ne daga cikin sarakunan yaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ana masa alkunya da ɗansa Ishaq, ana ce mishi Abu Ishaq. Bakuraishi ne shi haifaffen garin Makka, kuma yana daga cikin sahabban nan guda goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci guda ya yi musu albishir da cewa su ‘yan aljanna ne. Sannan kamar yadda na faɗa da farko, yana daga cikin farkon shiga musulunci, kuma sannan yana daga cikin sahabbai lambar farko, wato waɗanda suka je yaƙin Badar. Domin sahabban da suka je yaƙin Badar matsayinsu a cikin sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a cikin sojoji ne, in ana maganar general. Na ce ga janar nan a wajen, to duk wani soja yana ƙasan shi. To haka nan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ga ashabu badarin, to duk kowa ma yana ƙasan su ashabu badarin. To shi wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ashabu badarin, wato sahabban da suka je yakin Badar. Ba dan komai ba ya zamto ake girmama wannan yaki na Badar sai saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa ma yuzrika la allahu haqqana ala ahli badrin fa qala isna'u ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Me ya sanar da kai cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi tsinkayi ga ma'abota Badr, ya ce musu daga yau, daga wannan ranar, ku je ku aikata duk abin da kuka ga dama, ma na riga na gafarta muku, na yafe muku. Shi yasa duk sahabin da ya je yakin Badr ake mishi lamba ta musamman. Sannan bayan haka wannan sahabi mai daraja ya je sulhun Hudaybiya. Sulhun Hudaybiya shi ma wata rana ce muhimmiya a cikin ranakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato abin da ya faru, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga garin Madina
da zumar zai je garin Makka domin ya je umra. Ya taho da hadayarsa da shiga irin ta alhazai, wato da harami kenan, da shi da sahabbansa. To amma yayin da suka zo wannan waje na Hudaybiya, sai mushrikai suka tsare su, mushrikan Makka kenan, da cewa ba za su shigar musu gari ba, ba su yadda a shiga garinsu ba, haka kawai Salim Alim, tunda a lokacin nan ana tsakiyar yaƙi, saboda suna tsoron kada sauran ƙabilun Larabawa su yi musu dariya ko a ce sun gaza. Dan haka suka ce sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su koma gida, sai baɗi sa dawo su yi umrar. To kafin ai wannan yarjejeniyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Usman radiyallahu anhu ya shiga garin Makka, ya samu shugabannin Qurayshawan, ya zama da su a gaya musu cewa umra aka zo yi ba yaƙi ba. Sayyidina Usman shiru-shiru ana jiran ya fito, to bai fito ba, kasancewar su Qurayshawan sun zaunar da shi a kan sai sun yi shawara, sannan za su ba shi amsa. To shiru-shiru bai fito ba har wata magana ta fara yaɗuwa a cikin sansanin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai kafiran nan sun shahadantar da Sayyidina Usman. To a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sahabbai, ce ku zo ku yi caffa da ni, ku zo ku yi min mubaya'a. Yau in dai ya tabbata sun kashe Sayyidina Usman, to yau za mu shiga wannan garin, duk abin da za a yi ma sai dai a yi. To a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka ajiye hannayensu, ya ɗora nashi a kai, suka yi mubaya'a, suka yi caffa da shi a kan ko a rayu ko a mutu, duk abin da Allah ya ce a yi kawai shi za a yi. To wannan mubaya'ar sahabbai 400 ne ko 500 bisa sabanin riwaya, wasu marwaitan sun ce 500, su ma sun ce 400. Sahabban da suka yi wannan mubaya'a, ita ce mubaya'a da aka yi ta ƙarƙashin bishiya, wacce Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Allah ya yabi wannan mubaya'a da aka yi bisa cewa waɗannan da suka yi caffa da kai ya rasulullahi, da Allah suka yi mubaya'a ba da kai ba, kuma ƙarfin Allah ne a saman hannayensu, wato wannan caffar da suka yi da kai ai da ubangijinka suka yi ba da kai ba. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya musu kyauta da aljanna. Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika Allah ya riga ya yarda da mu'minai yayin da suka yi caffa da kai a ƙarƙashin wannan bishiya, kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na ƙarfin imani da kuma gaskatawa ga Allah da manzonsa. Don haka sai Allah ya saukar musu da nutsuwa, yanzu to suna cikin nutsuwarsu da kuma ƙarfin gwiwa, kuma Allah subhanahu wataala ya saka musu da wani buɗi mabayyani, buɗi kuma makusanci. Da wannan ne Allah ya musu albishir da cewa gaba ɗayansu ‘yan aljanna ne, kuma wannan garin na Makka za su buɗe shi a nan kurkusa. Shi yasa ita kanta surar ma tana farawa da inna fatahna laka fathan mubina. Shi yasa wato duk sahabban da suka je wannan sulhun na Hudaybiya, su ma ana girmama su kwarai da gaske a cikin jerin sahabbai, a cikin muƙamai na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar duk wanda ya je wannan sulhun na Hudaybiya yana cikin waɗanda Allah ya ce ya ba su aljanna. To sayyidina Nasaru dan Abi Waqqas ya je Badar, kuma ya je sulhun Hudaybiya, kuma yana daga cikin ahlul shura dinnan mutum shida waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin shawara da su. Kuma a zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar, wayannan su ne waɗanda duk wani babban al'amari da su ake yanke shawara. Kuma wannan sahabi mai daraja shi ake wa laƙabi da sarkin bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shine wanda ya fara harbi da kibiya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Imam al-Bazzar da Imam al-Tabarani suka ruwaito tare da ingantaccen isnadi ta hanyar Abu Khalid al-Wabili, wanda shi ma kuma siqa ne. Kuma hadisin yana nan a cikin Majmu'u Zawaidi, hadisi na 14859. An karɓo daga Sa'id ibn al-Musayyab yana cewa na ji Sa'ad ɗan Abi Waqqas yana faɗa da bakinsa, yana cewa ma aslama ahadun fil yawmin alladhi aslamtu wal qad makastu sab'a layalin wa inni la sulusul islam. Yace babu wani wanda ya musulunta a ranar da na musulunta, kuma na zauna tsawon kwana bakwai mu uku ne kadai a cikin musulunci duk duniya shine na uku shiga addinin musulunci sa'adu dan abi wakas kuma a lokacin da ya musulunta din nan kamar yadda malaman tarihi suka ruwaito shekarar 17 a duniya
bayan ya musulunta yana da mahaifiya wacce yana girmama ta yana mata biyayya duk yadda ta fada haka yake amma da ya musulunta sai ta ce masa ka fita daga wannan sabon addini yace yace mata umma ki hakuri alkhairi tace to in baka fita daga wannan sabon addinin ba zan daina ci zan daina sha kuma zan zauna a rana ba ci ba sha har sai yunwa ta kashe ni yace in na mutu a haka mutanen gari sa rika maka gori ga wanda taurin kansa yasa har mahaifiyar shi yunwa ta kashe ta shikenan aka wayi gari kawai shi yanzu ta dauki wannan niyyar ba ci ba sha shi ya fita harkokinsa ya dawo can da yamma sai ya same ta a rana a zaune ta hada gumi wanda ce bata sha ba a wannan ranar to a zatanta a yadda ta san shi ta san halayensa da yadda yake girmama ta da yadda yake da tsananin biyayya gare ta ta tabbata in ya shigo ya ganta a wannan yanayin zuciyarsa za ta karaya zai fasa koma me yake kai zai fasa ya dawo ya bi ra'ayinta da ya shigo ya ganta a wannan yanayin sai ya bata mamaki ya tsaya akan ta yace umma abin da nake so da ke ki koma inuwa ki ci abincinki ki sha ruwanki domin inda kina da rai guda 100 a ce wannan ran ya fita a sake sa miki wani ran shi ma ya fita a sake sa miki wani ran shi ma ya fita sai rayukanki guda 100 nan duk sun kare ban bar addinin musulunci ba to shine fa daga nan ne kuma sai ta rasa yadda za ta yi dole dai sai ta tabbata daga wannan niyyar ta ta hakura Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yana da falala mai girma hadisai da yawa sun zo da bayanin falalarsa misali hadisin da aka rawaito ta hanyar sayyidina Jabir radiyallahu anhu yace kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam فَأَقْبَلَ سَعَدُ بْنُ أَبِي وَقَاسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ سيدنا جابر يقول من كسنتي منا زوني أوجن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيغا سعد بن أبي وقاص يا تهو يا غباتو يا تهو النبي صلى الله عليه وسلم يدغ كاي كالليش سي يجي يا جماعه دا كي غون غا كاونا نان نا تهو wani a cikin ku ya nuna min kawunsa wato ina ga ina kawun wani ganawa haka kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu eh saboda girmamawa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi sosai da kanshi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi addu'a a ranar Badr yana ce mishi Allahumma stajib lahu idza da'ak ya Allah ka amsa mishi duk sanda ya roke ka Allah ka amsa mishi ka ku ai an dace a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wakilin Allah wanda a cikin duk halittun Allah babu kamar shi babu wanda yafi shi alfarma a wajen Allah da kansa ya ce Allah wannan bawan naka duk abin da ya roka ka amsa mishi ai shikenan kaga kamar a baka blank check ne kamar ka samu wani babban mai kuɗi ya baka check ya riga ya sa hannu a kan cin din kai za ka rubuta adadin abin da kake so kamar haka ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce wannan bawan naka Allah duk abin da ya roka ka bashi haka kenan ko me ya roka haka Allah zai yi yadda ya roka din haka Allah zai bashi ko menene kaga a cikin hadda aljanna bayan dama ya riga ya sami albishir din cewa shi dan aljanna ne a cikin hadda aljanna inda zai so duniyar ma ko me ya roka na duniyar Allah zai bashi wannan hadisin yana nan a cikin littafi mai suna Mawaridu Zam'an ila Zawaid ibn Hibban a Sheikhul Adawi kuma wanda yayi wa littafin sharhi ya ce wannan hadisin ingantacce ne haka nan ya zo a cikin Rubatul Muhibbin a shafi na 25 wancan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina kawun wani ganawa shi ma ingantacce ne ya zo a cikin
مصدرك إمام الحاكم جزء إنا أكو شافينا تريه قدر جسئين لتكوز كما حاكم ياتي حديث إن قد تتيني إمام الزهبي ما ياي موافق عدشي أكان هذا يرنا سعر أبي وقاسيكي تيوى آية نم تتكين سورة الأنعام أكو آية تام سندبي وأتكين سورة الأنعام إن الله يكي تيوى عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة العشي يريدون وجهها ya rasulullahi kada ka kuwar wadannan dake kiran sunan ubangijin su safiya da marici suna neman yarda shi yace to ayar nan ta sauka ne saboda mu mu shida yace da ni da abdullahi dan mas'ud muna ciki a lokacin nan wasu mushrikai ne suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan cewa su suna so za su musulunta amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuwar wadannan talakawa wasi ka koru wa'annan talakawan sannan mu za mu zo mu zauna tare da su amma kullun kana zama da talakawa mu kyamar su miki shi yasa ba za mu musulunta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayi shi na cewa mutane su samu alkhairi tunda shi raufur rahim ne bin mu'minin raufur rahim shi harisun alaikum bin mu'minin raufur rahim sai ji a zuciyar shi kamar ya cewa talakawan su dan kauce saboda dai a samu waɗannan din su shigo addinin musulunci tunda yanzu jahilci ne da kafirci ke damun su an zuba shigo cikin addinin musulunci za su samu waraka za su ga cewa da su da kowa ma duka ɗaya ne wannan girman kan duk zai bar zuciyoyin su to yayin nufin yin haka sai ubangiji subhanahu wataala ya ce mishi a wala tadurru allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha kada ka kuwar waɗannan da ke kiran sunan ubangiji su safiya da maraice suna neman yarda shi Abdullahi dan Amr dan Asi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zazzaune a cikin masallaci sai ya ce farkon wanda zai shigo ta waccan kofar ya nuna wata kofa yace wani mutum ne daga cikin yan aljanna yace sai muka zauna muka tsirawa kofar ido muka zira ido muga waye zai shigo ta wannan kofar kawai shikenan sai ga Sa'ad dan Abi Waqqas ya shigo shima wannan hadisi ingantacce ne Imam Ahmad ya ruwaito shi kuma Ibn Hajar Al-Haisami ya inganta hadisin a cikin littafin sa Majmu'u Zawaid hadisi na 14863 ga kadan daga cikin jarumtakar shi da kuma yaƙoƙin da ya halatta na farko shine yaƙin Badr Sa'ad dan Abi Waqqas yace na halarci yakin Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan a habata babu gashi in banda gashi kwaya daya ji sai daga baya kuma sai Allah ya azurta ni da gashin gemu wato a lokacin nan yana da kuruciya sosai kenan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Sa'ad dan Abi Waqqas a ranar Badar yayi yakin da ko mahayin doki bai kai shi kokari ba wato yayi yaƙin mutum uku yake yi yana yaƙi kamar irin na mahayin doki kuma yana yaƙi kamar irin na sojan ƙasa yaƙin mutum uku saboda shi mahayin doki in an zo rabon ganima ma ka san mutum biyu ake bashi ka san mutum uku kai ga ka san shi nashi na kansa ga kuma ka san dokin shi kuma kaso biyu shi mahayin dokin kaso ɗaya dokin shi kuma kaso biyu saboda doki yana buge abokan gaba yana razana su zai bankade abokin gaba zai take shi wani lokacin kokarin da dokin ma zai yi na kan dokin ma ba zai fi shi kokari ba shi yasa aka zo rabon ganima in akan doki kake sai a baka kaso uku kaso biyu na dokin ka kaso ɗaya kuma naka idan a ƙasa kuma ka zo to kaso ɗaya za ka samu to wannan yadda shi shaidar da Abdullahi dan Mas'ud ya mishi tunda shi ma Abdullahi dan Mas'ud ya je Badar din yace ya ga Sa'ad dan Abi Waqqas a wannan ranar yaki yake irin na mahayin doki da kuma sojan ƙasa alhali kuma shi a ƙasa din yake amma kuma yakin da yake yi irin na mahaya doki wato ya bankade wannan ya ture wannan ya take wannan ya kai wa wancan tsara ya soke wancan sannan kuma ga bakwari da baka kuma hannun shi ya harbi na nesa na kusa da shi kuma ya banki shi ya take shi ya ɗauke kansa da takobi ya kasance Sa'ad dan Abi Waqqas a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da yaki yayi zafi sai dawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya duk kafirin da ya taho sai ya dauke shirki biya saboda ka san su kafirin da burin su shahadantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan yaki ya tashi ba inda suke nufowa su haro sai kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa ai sayyidina abubakar shine shugaban jarumi saboda shi sayyidina abubakar yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam inda nan ne wutar ta fi zafi nan ne yakin ya fi zafi da sa'ad bin abi waqas shi ma a ranar badar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya duk kafin da ya taho sai ya harbe shi da kibiya amiru sha'abi yake cewa an tambayi sa'ad bin abi waqas wai yaushe ne falalar addu'an nan ta same ka saboda shi yana daga cikin mujabud da'awa duk abin da ya roƙa haka Allah yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mishi da nan to shikenan tun daga ranar da ya ma addu'a in ya roƙa maka alkhairi nan take zai same ka in ya roƙa maka kisha ne da ma duk haka ne to shine wannan amiru sha'abi shi tabi'i ne yace to an tambaye sa'ad yaushe ne wannan addu'ar ta same ka yace ai a ranar badar ne na kasance a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake harbin kafirai da kibiyoyi nakan dora kibiya akan kwarina idan zan harba nakan ce Allahumma zalzil aqdamahum war'ab qulubahum ya Allah ka girgije digadigansu Allah ka razana zukatansu Allah kai musu kaza Allah kai musu kaza na faɗi wannan sanin sai in harba to annabi sallallahu alaihi wasallam ashe yana jina sai ya ce Allahumma sajib da'awatahu wa saddid ramyahu Allah duk abin da sa'ad dan abi waqas din ya roka Allah ka amsa mishi kuma Allah ka daidaita harbin sa kuma yace tun daga wannan ranar ko a cikin duhu na harba abokan gaba sai na ji iwo wani ya fadi yace tun daga wannan ranar ban taba yin harbi ban samu abin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko da wasa yayi maka addu'a sai ta bi ka ko irin addu'a ce ta yau da kullum haka irin wacce aka saba dan wata rana wani mutum ya ga irin gashin buzu din nan a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannu ya dauke annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa jammalakallahu Allah ya danda saka wannan mutumin a lokacin nan yana da kamar shekara 19 a duniya to sai da yake dan shekara 90 a duniya amma fatar shi bata yankwane ba hakorin shi ko ɗaya bai fadi ba kan shi babu furfura in shiga cikin samari sai ya saje da su in shiga cikin jikanin su sai ya saje da su tauri bai fi shi da komai ba saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba zama yayi musamman yayi mishi addu'ar ba kawai addu'a ce kamar ta yau da kullum ka ce jammalakallahu Allah ya danda saka Allah ya kyautata ka to kaga wannan kadan daga cikin jarumtaka su kenan a ranar badar sai jarumtaka su ta ranar uhudu a ranar uhudu ya yi jihadi ya yi kokari irin kokarin da manyan jarumai sadaukai suke yi kuma ya tabbata a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jarumai suke tsirewa sa'ad bin abi waqas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ni bai taba hada mahaifansa biyu yayi fidayi da su garan wani ba sai ni yake ce min ya sa'ad irmi fidaka abi wa ummi ya sa'ad harbe su mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka yace kuma ni ne farkon musulmai wanda ya taba harbin mushrikai da kibiya ni ne farkon harbin su shi yasa yake masa sarkin bakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa ya ta harbin mushrikai a ranar uhudu saboda ranar uhudu yaki ya so ya kare musulman aka ta kashewa sai da aka shahadar da wajen mutum 70 da wani abu ko 70 ko 72 su ga mushrikan a wannan ranar mutum 30 ko 29 aka kashe musu saboda haka a wannan ranar mutane da yawa sun rika gudu daga wurin yaki saboda musulman duka mutum 650 ne su kuma kafiran mutum 3000 ne ko 4000 suka zo filin yaki kaga sun ninka mu'minan ninki biyar to a lokacin nan da abu yayi yawa mutane suka rika guduwa shi sa dan abi waqas sai ya dawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mushrikan nan suka taho nan suka nufu a ranar saboda kibiyoyi da aka rika harbin sa sai da jikin sa ya zama kamar jikin beguwa wannan dabban nan mai kayoyi a jikin ta saboda kibiyoyi sun harbe shi ta ko ina amma duk da haka ba bai fadi ba duk da haka yana tsaye wannan hadisin muttafaqun alaihi ne wato bukhari da muslim duka sun ruwaito shi kuma cewar fidaka abi wa ummi din nan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi sa'ad din ya gaya wa sayyidina zubair ibn al-awwam shi ma dai a ranar uhud ne a wata riwayar sayyidina sa'ad abi wa qasici wani mutum daga cikin mushrikai ya sawo mu'mine gaba yana ta shahadantar da su ya shahadantar da mutum biyu haka ko uku a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilmi fidaka abi wa ummi harbe shi ya kai sa'adu mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka yace sai na dauko wata kibiya zan harbe shi a jikin kibiyar ma sai ya zamto ba ainihin kan kibiyar ya riga ya fita ko kuma kyauran ya riga ya karye ita amma haka na dora ta da na harbe shi sai na same shi a goshi to da yake sa'adu din sadauki ne kaga a goshi ya same shi da irin wannan kibiyar amma sai da mushrikin yayi sama sannan ya fado kasa yana faduwa sai gashi yayi tsaraici ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi har sai da dasashin sa ya bayyana sallallahu alaihi wasallam kazan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce yayi murmushi bala a ce yayi dariya ba domin dariya ita ce irin wacce muke kya to annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisin ingantacce ne imamu muslim ya rawaito shi a cikin sahihin sa hadisi na 2412 yana a cikin kitabul fadail babin da ke magana akan falalar sa'ad bin abi waqas ya daga cikin falalar Allah subhanahu wataala akan wannan sahabi mai daraja cewa ya taba ganin mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu a filin yaki sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar uhud wasu mutane guda biyu suna yaki tare da shi daya a daman sa daya kuma a daya gefen nashi kasan annabi sallallahu alaihi wasallam bai da hagu mu ne muke da hagu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk hannayensa dama ne balaka ambaci hagu tare da shi ba zai daga ce dama da daya hannun sau yana daga cikin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam balaka ce masa hagu ba sai dai sauran mutane irin mu daga ce hagu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga ce masa dama da daya da kuma daya gefen mai jin ka dai zai fahimci me kake nufi yawa yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wasu mutane guda biyu suna yaki tare da shi yaki mai tsanani ɗayan a gefensa na dama ɗayan kuma a ɗaya gefen suna sanye da fararen tufafi suna kore mishi mushrikai suna yakar mushrikan da suka taho domin su shahadantar da shi yace ban taba ganin waɗannan mutanen ba kafin nan kuma a bayan wannan rana ban sake ganin su ba to da yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari daga baya sai ya ce ka gansu ya ce kwarai kwana gansu ya ce ai mala'ika jibril ne da mika'ilu kaga wannan riwayar ingantacciya ne tana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim duk da dai cewa an samu wasu mutane a wannan zamanin namu suna ƙaryata wai a ce mala'iku su zo su taya annabi sallallahu alaihi wasallam yaki wasu suna ganin kamar wai ba zai yiwu ba mala'ika ya zo ya taya yaki to ƙaryata irin wannan wato kamar kafirci ne ba ma kama bane kafirci ne kai tsaye tun daga shi nan Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi in sassu gi suna rabbakum yayin da kuke neman taimako daga ubangijinku fasdabalakum sai ya amsa muku annahu muddukum lalle ni zan kare ku bi alfin minal mala'ikati da guda dubu daga mala'iku kuma wannan addu'ar ara da suka yi ne a ranar badar a can baya ma a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce bi salasati alafin minal mala'ikati munzalin a gaba ma sai ya ce bala in tasbiru wa tattaqu ya tukum fawri min hadha yamdukum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin ko musawwimin a wata ruwaya mala'ikun an ce 5,000 ne ma suka zo a ranar badar Allah subhanahu wa ta'ala in ya so mala'ika kwaya daya in mushrikan sun kai dubu tsara kai zai musu gaba ɗayan su narki amma saboda suwa mala'ikun suna neman daukaka ne cewa su zo su taya Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki su ma daukaka ce da falala gare su da kuma ƙarin daraja a cikin sauran mala'iku shi zai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sawwara su zo da siffa irin ta dan adam zo su taya shi yaki din kuma aka rage musu karfi zan to karfin daidai kamar shigen irin na dan adam din ba dan haka mala'ika kwaya daya ma sai dumki duk wanda ke filin yaki na daga mushrikai mala'ika kwaya daya sai zo ya dauke su amma Allah subhanahu wa ta'ala saboda yana mu'amala ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amala ta musamman ba irin da yake da sauran mutane ba saboda yadda zamu fahimta shine a duk al'amarin da ba zai yi wani yayi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi koyi da shi a cikin nan ba kallafa wa al'umma su koyi da shi ba ko ba zai yi ma su iya koyi da shi ba to Allah yakan yi mishi wata makuna ta musamman mu dubi kamar abin da ya shafi tafiyar Isra'i da Mi'raj kaga fa tafiya ce daga garin Makka har zuwa Baitul Maqdis tafiyar da ko akan doki kake mai gudu sai kai sati biyu kana tafiya amma yayi ta a cikin dare daya kuma daga nan din aka wuce har saman bakwai har Sidratul Muntaha wacce take saman sama ta bakwai daga Sidratul Muntaha ya tafi inda ba wanda ya san ina ne kawai sunan gun fadar Ubangiji amma gun ba gabas ba yamma ba yanzu ba dazu gun ne inda bai da alaka da lokaci nan yaje ya gana da Ubangijinsa a inda wani bai taba ganawa da shi ba kuma ya dawo a wannan daren duka kuma har ya dawo dumin shimfidar sama bai huce ba kaga a ƙasa da minti biyar duk akai wannan har sallar da yayi tare da annabawa alaihi wassalam da tsayawar da yayi a kowace sama daga cikin sammai din nan duka har yaje ya dawo gaba ɗaya tafiyar in ka dunkule ta in ta yi minti biyar din to ba za ta yi minti goma ba ina an ce dumin shimfidar sama bai huce ba saboda mi kaga saboda wannan tafiya ce wacce ba kallafa al'umma shi su koyi da shi ba ma zai yiwu ba tafiya ce ta mu'jiza amma tafiyar hijira saboda nan kuma an kallafa al'umma su koyi da shi cikin wannan daga nan har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya ji matsi a inda yake an hana shi gudanar da addini sai ya hijira ya bar wannan garin ya koma garin musulunci ko ya koma wani garin inda zai iya samun damar gudanar da addininsa to kaga anan Allah subhanahu wataala da ya so sai ya turo mala'ika ya dauke Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkah kawai cak sai aje shi a Madina kamar irin yadda aka dauke Annabi Isa alaihi salam lokacin da kafirai suka za su shahadantar da shi aka dauke shi barrafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakim to amma da yake ana so al'umma su koyi da shi sai Allah subhanahu wataala yana tare da shi din to amma kuma sai a zahiri sai Allah subhanahu wataala ya wato ya mu'amalance shi aka dora shi kamar akan ainihin siffar shi ta bashariya shi yasa har suka shigo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen sayyidina Abubakar daga nan suka fita zuwa gefen garin Makka garu sau sai da suka yi kwana uku a nan da shi da sayyidina Abubakar sai na Abubakar yana cikin tsoro Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarrashin sai yana ce masa la tahzan inna Allaha ma'ana karka ji tsoro karka yi bakin ciki ya kai Abubakar ai Allah yana tare da mu daga nan suka fito sai da suka yi tafiyar kwana bakwai sati guda suna tafiya sannan suka isa garin Madina kaga ga yunwa ga kishirwa ga wahalar hanya amma haka ake wannan tafiyar mafiye da rabin tafiyar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan raƙumi ne a ƙasa haka aka yi tafiyar wani gun a sauka daga kan raƙumin ana riƙe da raƙumin wani gun kuma a hau kan raƙumin haka aka yi tafiyar har aka ci garin Madina in ka kuma aƙalla nisan tsakanin garin Makka da Madina ya kai kamar kilomita 500 ko 500 da wani abu amma haka aka yi wannan tafiyar a ƙasa kaga da Allah ya so da sai ya mar irin wancan tafiyar ta Mi'raji din amma saboda wannan din ana so kai daga cikin al'ummarsa kai ma kai koyi da shi shi yasa sai Allah subhanahu wataala sai ya kare shi a siffar bashariya din to haka nan a wajen yaki nan ma da Allah ya so subhanahu wataala yana iya turowa mala'ika Jibrilu in ya tsawa kwaya daya a rundunar mushrikan gaba ɗayan su za su iya narkewa kamar irin yadda ya yi tsawa ga mutanen Madina in mala'ika kwaya ɗaya ga dama kamar malaika Jibril yana iya daga garin ya kifar da su kamar yadda aka yi wa mutanen Annabi Lut alaihi salam amma duk Allah subhanahu wataala sai ya kyale wannan din ya kyale abin bisa siffar bashariya su ma malaikun da aka turo don su taya shi yakin su ma har ila yau Allah subhanahu wataala sai aka turo su da siffa irin ta bashariya har da takubba da sauran su har ma malaika Jibril alaihi salam yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yaya kuke ganin mutanen Badar ne a cikin ku wadanda suna da cikin Badar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce min fudala'il muslimin ai da muna ganin su daga cikin mafifitan musulmai sai malaika Jibril ya ce ai mu ma daga cikin mala'iku wadanda suka zo yakin Badar suka taya ka yaki a ranar Badar su ma haka muke kallon su suna daga cikin mafifita a cikin mala'iku haka kenan ashe su ma mala'ikun sun zo su taya shi yakin ne dan su ƙara daraja su ƙara mutunci a wajen Ubangiji subhanahu wataala saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam na daban ne komai nashi na daban ne komai nashi na musamman ne kaga anan wajen malaika Jibril alaihi salam da malaika Mika'il su aka tura suka kifar da mutanen Annabi Lut alaihi salam su biyu amma gashi a ranar Badar bayan su biyu din sun zo gun kowannen su ya zo da mala'iku guda 100 malaika Jibril an ce ya zo da 200 malaika Mika'il ya zo da 100 malaika Israfil ya zo da guda 100 kaga 400 kenan sai malaikan mutuwa da kansa shi kuma ya zo da guda 100 su ne guda 500 din in an duba tafsirin sawi a hashetu sawi ala tafsirin jalalain za a ga wannan magana daki dakin yadda rundunar malaikun suka zo rundunoni hudu ne na malaiku da sakamandodi guda hudu kuma malaikun guda 500 kamsuta alafin minal malaikati musawwami wanda kaga koda malaika kwaya daya aka sa ya isa yi wannan aikin gaba daya amma saboda dai duk malaikun su samu daraja ta wannan cewa sun zo sun taya Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki su samu daukakar daraja to shi Allah subhanahu wataala sai ya sawwara abin suka zo bisa siffa irin ta bashariya duk da cewa kuma su mushrikan kuma ke ganin su amma mu'minai ba sa ganin su sai daidai a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam din suka ga malaikun ko suka ji muryar su duka ba su fi kwaya 10 ko 20 ba amma sauran din ba su gan su ba amma su kam mushrikai sun gaggan su amma su mu'mini sai dai in ka kai takobin ka zaka sare kan kafiri kafin takobin ka ma ya taba shi sai ka kanya bingil in ka kai takobin ka zaka sarewa kafiri hannu kafin takobin ka ya kai ga jikinsa sai ga hannun ya fadi shi yasa hatta daga cikin waɗanda aka kama daga bursunonin yaki a ranar Badar din ina jin ko sayyidina Abbas ne sai wani daga cikin jama'ar musulmai wanda ya kama shi yake cewa ai ni na kama shi sai Abbas ne yake cewa ba kai ka kama ni ba wani mutum ne kyakkyawa fari dogo shi ya kama ni ba kai bane har yanzu ban sake ganin sa ba to kaga wannan a ranar yakin Badar kenan kokarin da yayi ranar Badar da ranar Uhud ranar yakin Qadisiyya kuma wanda shi yakin Qadisiyya an yi shi ne zamanin harifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaki ne wanda yana daga cikin yakokin da har yanzu nan ana labarin sa a duniya domin attack kafiran yamma wato turawa suna yawan ba da labarin wannan yakin a cikin tarihin duniya yana daga cikin yakokin da ba taba ganin irin sa ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kasance ya sanya sirna Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ya zama shine wato ainihin babban komanda na sojojin musulunci a zamanin khalifancin sa abin da ya faru ko shine sayyidina Umar ya samu labari cewa daular Farisa ta kasance ta sa ido akan al'ummar musulmai tana kokarin korar al'ummar musulmai daga garuruwan da aka riga aka kama aka ci nasara akan su suna zuwa su kori al'ummar musulmai da haka yayin da labari ya zo zuwa ga kunnan sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to sai ya sanya mutane wato ya kwadaitawa mutane lalle a je a yaki mutanen tun kafin su kawo mana hari gara mu mu fara kai musu dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa tun sanda aka yi yakin Ahzab yakin gwalalo kenan wanda kafirai suka kewaye Madina da aka gama wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yau mushrikai ba za su ƙara kawo mana hari ba sai dai mu kai musu saboda haka a wannan karin zamanin harifancin sayyidina Umar da ya samu labarin niyyar da daular Farisa ke da shi masu bautar wuta kenan yace to gara mu kai musu hari tun kafin su zo su kai mana sai dan Umar yayi nufin cewa da kansa zai jagoranci yakin da kan kansa to bayan an gama shirye runduna sai sahabbai radhiyallahu alaihim manyan sahabbai irin sai na da sauransu suka ce masa a'a bai kamata kai da kanka halifa ka bi a jama'a tafi wajen yaki ba kai ka zauna a nan gari garin Madina domin ci gaba da jagorantar al'ummar musulmai a cikin sauran sha'anunnuka na yau da kullum amma ka zabi wani gwarzan komanda salihi wanda zai iya yin wannan muhimmin aiki to bayan sai na Umar radiyallahu anhu yayi shawarwari da manyan sahabbai radiyallahu alaihim da kuma tintintini da sauransu karshe dai sai zabi sai na Sa'ad bin Abi Waqqas a matsayin ya zama shine komandan da zai jagoranci wannan muhimmin yaki wannan labarin ya zo a cikin littafin mai suna Hayatus Salihin na Al-Ustaz Abdul Mun'im juz'i na 1 shafi na 94 da zasu tafi a lokacin nan sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kira komandan wato Sa'ad bin Abi Waqqas yace in ne maka wasiya da cewa hakika na sanya ka ne ka zama jagoran wannan yaki wanda zamu yaki bangaren Iraki da aka kiyaye da wasiyar da zan maka domin hakika al'amarin da ke gabanka ba karami bane al'amari ne mai wuya ko mai nauyi kuma babu abin da zai sa a samu nasara a cikin shi sai gaskiya tsayawa kan gaskiya dan haka ka tanadar wa kanka da kuma waɗanda ke tare da kai tanadi na alkhairi kuma ku bude al'amarinku da wannan gaskiya din da kuma alkhairin ku tanada a zukatanku sanin cewa kowanne al'amari yana da ginshiki kuma ginshikin alkhairi baki dai shine yin hakuri za ka ku jure ku yi hakuri daga nan Sa'ad bin Abi Waqqas sai ya wuce gaba ila goranci runduna suka sauka a wani waje da ake kiran shi Qadisiyya a lokacin nan jama'ar musulmai sojojin musulunci mutum 30,000 ne su kuma daular Farisa suka turo nasu rundunar karkashin wani jagoran su da ake kiran shi Rustum tare da sojoji mutum 80,000 musulmai kaga musulmai daga 30,000 ko mushrikan kuma wato daular Farisa soja 80,000 to kafin a fara yaki sai na Sa'ad bin Abi Waqqas kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya musu wasici in an zo daga an zo gun yaki ba wai farawa za a yi ba sai an fara kiran shugabannin wannan daular ta kafirci a kira su tukuna zuwa ga addinin musulunci in sun ki to daga nan sai a ce to su biya jizya in sun ki daga nan sai yaki to a lokacin nan sai na Sa'ad radiyallahu anhu sai kira wasu jama'a daga cikin jagororin yaki a cikin su akwai sirna An-Nu'man bin Muqarrib wani jarimi ne shi ma da kuma sirna Mughirah dan Shu'ba da kuma sirna Amr bin Ma'adi Kariba yace ku je ku kira shugaban su ku mishi wa'azi wato Rustum din ku mishi wa'azi sai Rasul ya tambaye su yace me ke gare ku suka ce mun zo ne bisa alƙawarin da Allah ya mana mun zo ne domin mu karbe garinku mu bautar da matanku kuma mu karbe dukiyoyin ku su zama ganima domin mu muna da yaqini bisa wannan suka da yi muhawara tsakankanin su wayannan din suka dawo a tura wayannan su ma su dawo a tura wayannan su ma su dawo hadda daga karshe sai na Umar radiyallahu anhu sai na Sa'ad bin Abi Waqqas daga karshe sai ya tura wani sahabi mai suna Rubi'i bin Amir radiyallahu anhu yaje wajen Rustum din daga cikin irin tattaunawar da suka yi Rustum ya tambaye shi me ya kawo ku kuka zo har garinmu za ku yaƙe mu sai ce hakika Allah subhanahu wataala ya turo mu ne domin mu fitar da ku da wanda mu fitar da duk wanda ya so daga bautar bayi zuwa ga bautar Allah mahaliccin bayi kuma domin mu fitar da ku daga wannan kuncin na duniya zuwa ga yalwa kuma domin mu fitar da ku daga zalunci irin na addinai zuwa ga adalci irin na musulunci dan haka Allah ya aiko mu da wannan addini wanda yake addinin sa ne zuwa ga dukkan halittarsa domin mu kira su zuwa gare shi wanda ya karba shikenan ya zama namu sai mu kyale shi wanda kuma ya ki sai mu yaƙe shi yaƙi na har abada har sai Allah subhanahu wataala ya cika mana burin mu akan shi ko kuma Allah ya cika mana alƙawarin da ya yi mana sai mushrikan suka tambaya wani alƙawari Allah ya muku sai suka ce mishi aljanna Allah ya mana alƙawari ga duk wanda ya mutu a wajen yaƙar wanda ya ki musulunta waɗanda kuma ba su samu shahada ba to Allah ya musu alƙawarin samun nasara sai Rustum ya ce to naji dukkan abin da kuka faɗa ko za ku iya jinkirta mana zuwa wani lokaci har mu shawara sai suka ce mishi zuwa kamar yaushe kwana ɗaya ko biyu sai ya ce a'a bari dai za mu rubuta wasiƙa zuwa ga sauran jagororinmu mu ji me za su faɗa sai suka ce mishi a'a abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon da Allah ya turo mana sunnar da ya bar mana shine mu jinkirta abokan gaba kwana ɗaya ko biyu ko uku amma banda dai abin da ya wuce kwana uku dan haka ka san abin da za ka yi yanzu ka yanke kanka shawara ka yaƙi ɗayan abu biyu kafin nan da kwana uku sai shi Rustum ɗin ya ce wa wannan sahabi Rubi'i bin Amir kai ne shugaban wayannan mutanen da suka zo sai ce a'a ni ba ni ne shugaba ba ni ma ɗaya ne daga cikinsu kawai sai dai mu musulmai kamar jiki ne ƙwaya ɗaya kowane mutum daga cikinmu yana iya ɗaukar alƙawari a matsayin dukkan sauran a madadin dukkan sauran to Rustum dai da shi da sauran jagororin rundunarsa suka ce a'a su ba su yadda ba sai dai a yi yaƙi daga nan kuwa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a lokacin ma da za a yi wannan yaƙin shi yana kan gadon kara yana kwanci saboda yana wani ciwon ƙafa gaba ɗaya maruru ya fito mishi a ƙafar shi gaba ɗaya to a lokacin nan sai yana daga kwancan yayi wa mutane kuɗuba yana ce musu Allah subhanahu wataala ya gaya mana ku tuna Allah ya ce wala qarkatumna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa hakika mun rubuta a cikin zabura bayan ambato cewa hakika lalle wannan kasar bayina nagartattu sune za su gaje ta daga nan Sa'd ibn Abi Waqqas sai ya wuce gaba yayin mutane sallar azhar sannan yayi kabbara guda hudu daga nan kuwa kowa sai ya dau makami yace in kun dauki makamin ku ce la haula wala quwwata illa billah sannan a fara yaki daga nan fa aka fara yaki jama'ar musulmai radiyallahu anhu kafin ka ce meye wannan kawai sai ga kayuwa mushrikai suna tashi sama nan da nan sai ga jini sai ga ƙasa gaba ita jike da jininsu sai suka juya da baya mu'minai suka rikabinsu suna saransu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas yana daga can nesa yana kallon yadda yaƙi yake gudana a lokacin nan saboda tsananin abin da yake ciki na jinya baya iya tashi kuma ba zai iya zama kan abin hawa ba kamar yadda ya zo a cikin littafi mai suna Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kasir juzu'i na biyar shafi na 112 duk ya kawo labarin wannan yaƙi a lokacin nan shi kansa jagoran mushrikan wato Rustum an kashe shi kuma a cikin mutanensu wannan 80,000 ɗin an kashe musu mutum 10,000 a cikin jama'ar musulmai kuwa ko mutum 100 ba a kashe ba to wannan shi ne abin da ya faru a yaƙin Qadisiyya yaƙi ne mai ban mamaki ƙwarai da gaske insha Allah anan za mu dakata insha Allah saboda karatuwar lokacin sallah sai Allah ya kai mu ranar talata insha Allah za mu dora daga nan inda muka tsaya da fatan Allah ya ƙara mana son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa Allah ya ƙara mana koyi da su Allah ya kiyaye mu daga sabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka daga albarkarsu Allah kuma ya ƙara mana ƙarfin rai da ƙarfin zuciya irin tasu kuma babban hadafi cikin faɗar tarihinsu shine saboda mutum ya gane cewa wannan addinin namu na musulunci ba da wasa aka yi shi ba kuma ba da wasa ya zo ba mu ne a yanzu a ƙarshen zamani da muka yi arzikin aka haife mu a cikin addinin musulunci kuma sai wata irin kasala ta shige mu ya zama ba mai wa addinin komai kawai yanzu mutane ba wai kokari suke su duba su ga me za su yi wa addini dan addini ya ci gaba ba sai dai ma dubawa ake mutum ya ga wai me addinin zai yi masa dan ya ci gaba dan shi kansa ya ci gaba a rayuwarsa ci gaban duniya amma ba wai mutum me za ka yi wa addinin dan kai ka samu ci gaban ka na lahira ba mutane yanzu mun koma sai nuna bambance ni dan kaza ne ni dan kungiya kaza ne ni kaza ne wanda wannan ba shine musulunci ba addinin musulunci abin da aka sani zamanin sahabban nan da Allah alaihim ba su da wani suna sai musulmai kawai sunan su kenan musulmai amma mu a yanzu an koma kowa da sunan shi daban kowa da sunan shi daban wanda wannan kuma gaskiya ba shine ainihin hadafi ba addinin musulunci abin da ya kamata dai mutum mu gane a har kullum shine kokarin yadda addinin mu zai ci gaba kuma mu gyara halayen mu gyara halayen mafi girman jihadin da yanzu za ka yi a matsayin ka na musulmi shine ka gyara halinka ka zama mai gaskiya mai rukun amana ka zama mai kankan da kai ka zama mai cika alƙawari wannan shine abin da zai sa in ka zauna da wanda ba musulmi ba in ya ga waɗannan halayen tare da kai gaskiya rukun amana kankan da kai cika alƙawari waɗannan halayen in ya gansu da kuma karamci tare da kai to wannan ya isa ya ja shi ya shigo addininka tunda yanzu ba yaƙi ake da takobi ba ko yaƙi da bindiga ka je kawai ka kama mushrikai da sara ko kama su da yaƙi yanzu yaƙi ne na halaye amma mun daina yanzu mun zama mu ne maciya amana mu ne marasa gaskiya mu ne masu saɓa alƙawari mu ne masu gaba da juna mu ne masu hasada to ta yaya kana irin wannan baka shirin dan uwanka musulmi kullum ka busa la tsika zaka zagi musulmi zaka kafirta musulmi zaka zagi ba ma musulmin da kake rayuwa yanzu tare da shi ba har wanda ya mutu zaka zage shi ka kafirta shi saboda wai mabiyansa su ji haushi to ta yaya wanda ba musulmi ba zai kalli wannan ya ji wannan da kunnansa ya kalli irin yadda kake yi tsakaninka da dan uwanka musulmi shi kuma ya ji sha'awar addinin har ya shigo ta yaya zai shigo addini ai sai ga gare ya zaman sa a cikin wancan abin da yake na shirme ya zaman sa tunda shi yana ganin suna zaune lafiya su ba sa irin wannan su ba sa zagin junan su an rarrabuwa ne su sun fi mu yawan rarrabuwa ma domin a yanzu mu yanzu koma wane ne yanzu zaka tarar alquran nan namu duk iri ɗaya ne qiblan nan alqiblan nan tamu kwaya ɗaya ce annabin nan namu duk dai shine sahabban nan duk mun yarda da shi a harin sunnawar jama'a duk mun yarda da shi da sufaye da sauran waɗanda ba sufaye ba duk an yarda dai sahabban nan radhiyallahu anhum mun yarda da falalarsu da fifikonsu iyalan gidan annabin nan namu sallallahu alaihi wasallam duk mun yarda da su mun yarda da fifikonsu to meye dalili za a ta samu kafirta juna faɗa da juna to meye dalili tunda asalin addinin nan dai kwaya ɗaya ne na Allah ne subhanahu wataala babu wanda ya mallaki aljanna ko wuta balantana in ya ji haushi ya sa ɗan uwansa a ciki saboda haka ala'ayyi halin mu rage wato kaifin harshe wajen kafirta juna zagin juna wannan duk ba shi ne musulunci ba musulunci kyawun hali da kyawun ɗabi'a wannan shi ne ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda ita Allah ya yabe shi ya ce mishi wa innaka la'ala khuluqin azim amma kana da awarwai kai ne ahlus sunna kai ne akan sunna amma kana kafirta dan uwanka musulmi kana zagin shi kana cin mutuncin mutum dattijo mahaddacin alqur'ani wanda yafi ka yafi mahaifinka yafi kakanka ma falala kai ka sani kuma mahaifin naka ma ya san wannan dattijon yafi shi har agun Allah ya san yafi shi amma kuma in ka busa la suka sai ka zage shi saboda baya bin ra'ayinka kuma baya ko baya aiki da irin fatawar maluman ka sai ka zage shi a ce kuma wannan wai musulunci ake wai wannan din shine sunna wai dan baka sunna kenan wato sunnar to ba dai ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ta shedan saboda haka ya kamata lalle mu gyara halayen mu gyara dabi'un mu wannan shine abin da musulunci yazo da shi ba kafirta juna ba ba yaki da juna ba duk wani haushin ka kada ya kare akan musulmi haushin ka ya kare akan shedan da kuma zuciyarka sune manyan abokan gabanka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدين الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله